sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau Talata 20 ga watan Afrilu shekara ta 2021, wanda agogonmu ke cewa karfe 10:11 na safe a gundumar Colombia, inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garma da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, an halaka shugaban Chad Idris Deby yayin da yake wani rangadi a fagen daga inda ake fafatawa da ƴan tawaye da ke dannawa zuwa Injamena babban birnin kasar. Hukumomin lafiya na Amurka na dadda tsananta bincike kan allurar rigakafin COVID-19 da kamfanin harhaɗa magunguna na Johnson & Johnson ya kirkiro. Sannan majalisar dokokin Pakistan ta fara muhawara yau dinnan Talata kan koshin ta umurci jakadan Faransa ya bar kasar ko a'a, biyo bayan buga wani zanen barkwanci da aka yi a kasar Faransa na takalar Islama.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa, za a ji cewar daɗaɗɗen shugaban kasar Chadi Idris Deby, Allah ya mishi rasuwa, ko mai rashin nasa zai haifar ga nahiyar ta Afrika?
Kashin Afrika da za su nan ce da shi, da don kowa na amfani da wannan ya zama abin da shugabannin Afrika za su koyi da shi wajen rikusar da duk wani irin tashin hankali da ya tashi.
Hukumomi a jamhuriyar Nijar kuwa suna shirin tsawaita dokar ta ɓaci a yankin da ke fama da matsalolin tsaro. Ko me hakan zai kawo?
Duk wata doka da muke yi, ai dan ci gaban talaka ne ake, ba dan wani abu bane. Amma a kiyaye, wani ya ce zan hau moto in ta nemo abinci, shi ka wani zai labiya ga moton nan shi halaka mutane.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun rahotanni. Bayan nan za mu kawo muku shirinmu na noma tushen arziki, wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai shigo don ya gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran. Mai magana da yawun rundunar sojin kasar Chad ya ce shugaban Chad Idris Deby ya mutu yan kwanaki kawai bayan sake zabansa dan wa'adi na 6. Mai magana da yawun rundunar sojin Chadin ya faɗi yau Talata cewa an kashe shugaban Chad ne yayin da yake rangadin sojojin da ke fagen daga wajen fafatawa da ƴan tawaye waɗanda jiya Litini aka ce suna makan dannawa zuwa Injamena babban birnin kasar. Nan take dai babu wani bayani daga ofishin shugaban kasar na Chadi mai tabbatar da wannan labarin. Deby, mai shekaru 68 a duniya, ya shugabanci Chadi tun bayan hawan sakaragar mulki biyo bayan juyin mulki a shekara ta 1990. Ya sake cin zaben shugaban kasa da kashi 79 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada bisa ga sakamakon da aka bayyana a hukumance. Muna da ƙarin bayani bayan labarai a babin rahotanninmu. Hukumomin lafiya na Amurka na dada tsananta bincike kan allurar rigakafin COVID-19 da kamfanin harhaɗa magunguna na Johnson & Johnson ya kirkiro. Dr. Rochelle Walensky, daraktar cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka CDC, ta faɗi jiya Litini cewa cibiyar na nazarin ƙarin rahotannin da aka samu na waɗanda suka samu matsaloli masu yawa bayan an musu zagaye na farko na rigakafin. Walensky ta gaya manema labarai a yayin wani taron manema labarai a fadar White House cewa cibiyar a ta bakinta na da ƙarfin gwiwa ganin cewa adadin waɗanda suka fuskanci matsaloli bai yi matuƙar yawa ba. To amma duk da haka za mu zuba ido kuma muna ma kan duba abubuwan da ke faruwa. Amurka ta sake bayyana damuwa kan irin harkokin soja da ƙasar Rasha ke gudanarwa a kan iyakarta da Ukraine. tana mai zargin cewa Russia ta girke sojoji waɗanda yawansu yamaci waɗanda ta girke yayin da ta mamaye Crimea shekaru bakwai da suka gabata. Al'amarin ya ma zarce haka, inji sakataren yaɗa labaran headquarters tsaron Amurka ta Pentagon yayin tattaunawa da manema labarai.
Yanzu kuma bar mu je ga rahotanmu na farko. Rahotanni sun tabbatar da cewar Allah ya karbi ran daɗaɗɗen shugaban ƙasar Chadi, Idris Deby, wanda ya kwashe tsawon kimanin shekaru 30 yana kan karagar mulkin ƙasar. Ya mutu 'yan kwanaki kaɗan da aka ayyana cewar ya samu kimanin kashi 80 na ƙuri'u da aka kada a ƙasar a makon da ya gabata, inda aka zaɓe shi a karo na 6. Wai ana iya cewa wani irin tasiri yake da shi ba wai kawai ga ƙasar Chadi ba, har ma da nahiyar ta Afirka? Tambayar da na yi wa Malam Nasir Zahraddin kenan, wani mai sharhi a al'amuran yau da kullum.
To wani abu dai guda ɗaya shi ne, sai mun taɓa ƙasar Chadin da farko mu ga yadda ma Idris Deby ya shigo mulki. Ƙasashen Afirka da yawa musamman ƙasar Najeriya sun taimaka ga a cikin shekarun 1970 kusan ƙarshensu, inda aka zo tafkin Bagauda a Kano, aka yi wani taro na Chadi inda dukkanin shugabannin Chadi na lokacin, tun daga lokacin shugaban ƙasa na lokacin shi Felix Malum Ngakoute da Indi da su Gokono Yadaye, su Hissène Habré, Kamuje Wadan Abdulkadir da sauransu, wanda a lokacin shi Idris Deby ma za a iya cewa ɗan sako ne cikin kaji domin bai girma a cikin wannan tsarin ba. To tun lokacin ƙasashen Afirka kamar Nigeria, Algeria, Libya, wanda su ne gunduma-gunduman ƙasashen Afirka da suka zo Kano aka yi wannan taron inda aka sake zaunar da Chadi. Amma duk da haka, duk da an samu wata gwamnati ta haɗin gandiza wadda dukkanin su kowanne aka rarraba masa mukami, gwamnatin ba ta ɗore ba. Kuma daga baya aka samu Asil Ahmed ya shigo, sai shi Idris Deby ya ɗauka. To Idris Deby kusan shi ne wanda ya daɗe wajen tabbatar da cewa ya yi stabilizing ƙasar Chadi, kuma a lokacinsa ne aka samu man fetur wanda ya taimaka wajen farfaɗin tattalin arzikin ƙasar Chadi. Sannan Idris Deby da wani tsoho ne can ba shekaru 68 ya yi a duniya, kuma ya yi hulɗa da yawa a Afirka, ya shugabanci hukumomi da ƙungiyoyi na ƙasashen Afirka wanda a wannan abin ya nuna zakarancinsa. Kuma mutum ne da baya da yarda da wasa ba, domin ya faro ne a sojin Sani Kanuti a Chadi, kuma don haka ɗan Boko Haram suka matsa ya tashi tsaye ya yaƙi ya ƙoƙarin cewa ya kora su sun fita daga ƙasar Chadi. Shi da kansa ya shiga filin daga ya hau kan tankan yaƙi suka kora waɗannan mutane. To waɗannan abubuwa ƙasashen Afirka ba za su lance da shi ba, don kowa na amfani da wannan ya zama abin da shugabannin Afirka za su koyi da shi wajen durƙusar da duk wani irin tashin hankali da ya tashi a ƙasashen Afirka.
Wato kai magana wadda ta shafi zakakuranci na shi Idris Deby, ko in ce margayi Idris Deby, za a iya cewa yanzu ƙasashen nahiyar Afirka ba za a samu wanda ke da ƙwarewa ko kuma kishin ƙasa irin nashi ba kenan?
Za a iya samu idan suka daure suka yi irin abubuwan da ya yi, tunda shi dama shugaba ana so ne ya wuce gaba wajen shugabanci. Amma wannan fa bai nuna cewa babu wasu abubuwa waɗanda ya yi ba daidai ba. Kwanan nan cikin wannan watan farko-farkonsa ma aka yi zaɓe wanda yake da taƙaddama da yawa a cikin ƙasar. Kuma yanzu maganar nan da ake akwai 'yan tawaye sun baro garin Faya Larju da yake arewacin ƙasar sun taho sun wa babban birnin Njamena na ƙawanya. Kuma ana cikin wannan abu shi ne kwaram sai ga an ce Idris Deby ya rasu. To kaga ita kanta ƙasar Chadi za ta shiga cikin wani hali na hawaye domin rashin shugabanci. Amma ana ta ƙoƙari dai a taro nan a taro can da shi ministan yaɗa labarai da ministan harkokin waje suna nan suna ta fama na kwantar da wani abu da zai faru a ƙasar.
Idan akwai abu guda ɗaya da za a iya cewa za a tuna Idris Deby a nahiyar Afirka ba ƙasar Chadi kaɗai ba, menene wannan abun?
To wannan abin shi ne shi ma yana cikin shugabanni da suka dade na mulki illa iyaka a ce ya shiga cikin jerin gwanan irin al'ada ta shugabannin Afirka na makalewa da dadewa akan mulki ba tare da an sauka ba.
Ubangiji Allah ya gafarta masa, mu kuma Allah ya kyautata tamu bayan tasu. Masu sauraro, kada dai ku manta, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
To Yusu, masu taya alkali yanke hukunci za su ci gaba da gabatar da shawarwari a yau din nan Talata game da shari'ar tsohon jami'in 'yan sandan Minneapolis Derek Chauvin, wanda ake zargi da kashe wani George Floyd, wadda ke ɗaya daga cikin manyan shari'o'in da aka tafka a nan Amurka. Bayan da ta saurari ba'asi na ƙarshe jiya Litini, tawagar masu taya alkali yanke hukuncin ta yi wani zama na tsawon sa'o'i huɗu, inda mambobin tawagar suka fara tattaunawa wadda za ta kai su ga cin matsaya. A yayin tattaunawa ta ƙarshe, wani mai gabatar da ƙara ya zargi Chauvin da kashe Floyd, wanda baƙar fatan Amurka ne ta wajen sa masa gwiwa da ya yi kan wuya ya danne na tsawon sama da minti tara. Amma shi kuma wani lauya mai kare wanda ake zargi ya ce ai Floyd ya mutu ne sanadiyar abubuwan da suka hada da shaye-shayen kwayoyi, kuma shi Chauvin ya yi amfani ne da irin dabarar da aka koya musu a aikin 'yan sanda wajen kama Floyd da ya yi a watan Mayu a Minneapolis. A ƙarshe, Majalisar Dokokin Pakistan ta fara muhawara a yau din nan Talata kan ko shin a umurci jakadan Faransa ya bar ƙasar ko a'a, biyo bayan buga wani zanen barkwanci da aka yi a Faransa na takalar Islama. Wannan ƙudurin doka da aka duba yiwuwar bullo da shi ya biyo bayan cimma jituwar da aka yi ne tsakanin gwamnatin Prime Minister Imran Khan da shugabannin jam'iyyar masu kaifin kishin Islama ta Tehreek-e-Labbaik Pakistan TLP a taƙaice, don a samu kwanciyar hankali bayan an shafe kwanaki ana ta fama da tashin hankali wanda ya kai ga mace-mace a zanga-zangar ta nuna rashin amincewa da manufofin Faransa. Jam'iyyar ta TLP dai ta amince ta janye zanga-zangar da take yi a fadin kasar, a cewar ministan cikin gida Sheikh Rashid Ahmad.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Da haka bar mu je ga rahotonmu na gaba. Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta yi na'am da matakin tsawaita dokar ta ɓaci da gwamnatin ƙasar ta ɗauka na ci gaba da tsaurara matakan tsaro a yankunan Difa Taho da Tilibiri, inda ake fama da har-haren 'yan bindiga da ke ketowa daga ƙasar Mali. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya aiko muna da ƙarin bayani.
Matakin wanda ke shafar baki ɗayan yankin Difa da gundumomin Tasara da Tiliya a yankin Tawa da gundumomin Walam da Ayoro da Bankilare da Abala da Bani Bangu da Sai da Torodi da Tera da Tilibiri gari da Gotei, dukkan su a yankin Tilibiri, ya samu karbuwa da kyaukyawarin jaye da ƙuri'un 'yan majalisa 117, yayin da wasu 13 suka yi watsi da bukatar gwamnatin. Na majalisar dokokin ƙasa Honorable Abdumani daga bangaren masu rinjaye ya bayyana mana dalilansu na amincewa wannan kuduri da ke takaita zirga-zirga da haramta amfani da babura.
Kasan ita harkar tsaro haraka ce wadda ba a ta son garaje. Shi gwamnati shi ya san yaya za shi ya dauki wani salo na shikari 'yan ƙasa. Mu a nan majalisa, in mun ba dauki doka ba mu ke aikatawa ba, gwamnati ke aikatawa. In ya aikata ya gani dokar nan da ya aikata ta yi daidai da tsaron ƙasa da ake jira a kawo ma 'yan ƙasa, sai a ci gaba da ita. Mu muna da 'yancin mu bi sau da ƙafa mu ga doka wadda mun ka ɗauka gwamnati ya aikata ta daidai ko ba aikata ta daidai ba.
Yaduwar ayyukan ta'addanci daga wasu gundumomin tilaberi zuwa sauran sassan yankin irin su Filinge yasa majalisar yin na'am da irin wannan mataki da ƙurƙu 126 yayin da 'yan majalisa 93 suka amincewa matakin zartar da irin wannan doka a gundumomin Kolo da Baliyara.
Duk wata doka da muke yi aidan ci gaban talaka ne ake ba dan wani abu bane, amma a kiyaye wani yace zan hawo moto in ten nemo abinci shika wani zai labiya ga moton nan shi halaka mutane, to shine nace muka gwamnati ne zai auna wahi gani ya za a yi aba mutane hanyar su bili abincin su, ya za a yi kuma a kare lafiyar mutane.
Sai dai yan adawa sun yi watsi da dukkan bukatun na bangaren zartarwa domin a cewar su mataki ne da ke jefa talakawa cikin yanayin takura a maimakon warware matsalar tsaro. Honorable Lawali Ibrahim Mai Jirgi dan majalisa ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar RDR Canji.
Dan majalisar wakilai a fasarar Hausa, wakilin al'umma, to sai ake abinda al'umma bata gamsu da shi ba, dan me za mu kada mishi ƙuri'a? Kuma dokar ta difa shekara nawa da muka sata ta ƙari ta hana mu hawabar, kuma su suna hitawa da babur suna yawo, ina ma jami'an tsaron da aka mu na ƙasa da ƙasa na duniya masu kayan aiki dan su kare mu in motan ya taho, dan me ba a maganin motan da ya taho?
A shekarar 2017 ne gwamnatin Niger ta kafa dokar ta ɓaci a yankin Difa a sanadiyar yawaitar hare-haren kungiyar Boko Haram, mafarin ɗaukar makamancin wannan mataki a shekarar 2018 da 2019 a yankunan Tilaberi da Tawa, inda 'yan ta'addan arewacin Mali suka addabi mazauna karkara. Saboda haka za a ci gaba da takaita zirga-zirgar jama'a da haramta amfani da babura a illahirin waɗannan gundumomi a tsawon watanni 3 masu zuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To masu sauraro, kada dai amanta, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A ƙarshen wani taro da suka gudanar a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, ƙwararru da jami'an kare haƙƙin manoma da makiyaya sun ƙudiri aniyar tunkaran matsalar sata irin shukoki da na dabbobi da ake fuskanta a 'yan shekarun nan, bayan la'akari da yadda wasu kamfanonin ƙasa da ƙasa ke manna tambarinsu akan irin shuka, duk kuwa da cewa abu ne da mazauna karkara iyaye da kakanni suka gada. Taron wanda ya samu halartar tawagogin ƙasashe 7 na CDAO da ƙasar Chadi ya bada misalin yadda wasu 'yan Senegal suka yi yunkurin mayar da irin albasar galmi ta Nijar a matsayin mallakinsu, abinda ke zama wata barazana ga cigaban ayyukan noma da kiwo a nahiyar Afirka. Kamar yadda za a ji sanarwar ƙarshen taro daga bakin Diori Ibrahim na ƙungiyar Alternative.
Kowa ya sani shekara da shekaru ƙasashe na Afirka gaba ɗaya da na duniya ma sun taɓa hannu cikin dokoki da yawa wanda suka ce ya kamata a ce an kawo kariya ga musamman abin da ya shafi iri namu na gado, wanda ake amfani da shi saboda shi dalilin shi ne ake bunƙasar da abinci ce maka ga mutane da dabbobi. Kuma sai gashi an waye gari, yanzu manyan kamfanoni sun fara zawa suna sama da faɗi da wannan irin, wanda in ba a yi ba hankali yana iya mai da manomanmu da makiyayanmu lebar a cikin gonakansu a cikin ƙasashensu, kuma abu ne da ke iya kawo haɗin cikin ƙasashe in ya zama mutanen karkara da ba wani ilimi gare su ba wani aiki sun kasa ne ba, an ka kwace musu noma da kiwo, kenan tashi hankali wanda muka gani kaɗankin yana iya mahaɓaka ya haka. Sannan ƙasashe ya sa wannan babban taron aka yi shi na ƙasashen mu na Afirka, musamman ƙasashe waɗanda ke fama da wannan matsalolin na yankin Siriyawo. Muka ce kwana uku muna zanta bisa shi. Lalle duka bayanan da an kai ya nuna cewa da kamfanoni suna nan ga kawo hari ga ƙasashe. A gunnin haɗin gwiwar namu na Siriyawo, an ɗauki mun ga hango da akwai dokoki na musamman da aka dauka na haramtar kasuwanci tsakanin macaya manoma tsakanin su da biskan abin da sha'iri na munada sai ana cewa sa haramta ai wannan kasuwancin muka ce wannan abu ne da bai kamata ba dan wannan tarin da muka yi mun saki da gaban murya wannan dokar da adda kai a hadin gwiwa sai yawo aka mata gyaran huska a hudda wannan abun haƙƙi ne na manoma da macaya su bunƙasa da arzikin su na noma da iri kuma su iya bada shi kyauta ko kuma suna iya masa saida shi ba tare da sun huskanci wani haɗin ba bayan haka muka ce kuma ya zama nauyi ne ga ƙasashe namu na Afrika gaba daya kowace ƙasa ta huddo doka ta musamman wanda za ta jaddadawa a rubuce iri na manoma da makiyaya namu nada haƙi ne na mutane manoma da makiyaya a haramta kamfanoni su zo su yi samar fa'ili shi su je su maida ya zama nan nasu na biyu shine kuma duk inda za a nazari da zance bisa kan abin da ya shafi iri da noma da kiyo ya zama na an kawo hukuma ta musamman a cikin kasashenmu wanda manoma da makiyaya su yi yawa a cikinta wanda kuma abin da suka gaya da shi za a aiki wannan shine zancen da muka yi wannan haɗin gwiwa muka ce to kowanne in ya dawo gida yayi wannan aiki saboda haka su tabbata a wani uku shine mu duka mun dauki alƙawarin zamu wayar suma duka manoma da makiyaya da kunyoyi na manoma da makiyaya masu kare haƙin adam bisa kan matsalolin da wannan abun yake iya fuskanta sai ai haɗin gwiwa na ƙasa wanda zai ba da daman mutun gari wannan kamfanoni masu so su sama da fari saboda kowa ya san yanda suke yi kuɗi ke gare su sai su zo su sayi shugabin ne da makaraban shugabin ne su yi sama da fadi da arziki na ƙasa muka ce wannan sace-sacen an yi shi bisa kan abin da shahi arziki na ƙarƙashin ƙasa ban feta ne da iranium ne da lu'ulu'u da sauransu sun kare wannan sata ta abin da a ƙarƙashin ƙasa yanzu abin bisa ƙasa ne suke san sai sata bisa shi muka ci to bai kamata ba mu yi haɗin gwiwa lalle kowa san demokaradiyya ake ita kuma demokaradiyya mulki ne na jama'a kuma ƙasashen nan yankin na Afrika gaba daya fiye da kashi 60 ko 80 ko fiye da 80 cikin 100 cikin in aka duba mutane ne da ke raye a karkara mutane ne na ƙauye to kenan sai mun fahimta da matsalar da ake fuskanta kuma mu yi tsari na gari wanda zai sa mu ce mu ja hankulan shugabanninmu in kuma sun kai abin ga mu tarka musu birki mu ce ga hanyar da manoma da makiyaya suka ce ya kamata a bita kuma su mu tila sa musu su bi da saboda mu kare arzikinmu mu kare rayuwarmu ta yau da kullum saboda bincike ya nuna da wannan irin da kamfanoni ke kawowa bayan yana sama da fadi da arziki na kasashe yana da maci ka bisa kan lahiya ta mutane alhali abinda aka tanado a cikin kasashenmu abu ne da daidaita da ra'ayin mutane da al'adunmu shi ne ya kamata a ce mu ma kariya ka ai muna wannan sama da fadin ba za mu yarda ba makasudin wannan tarin da muka yi kenan muka hudu sanarwa da malece kowa da kowa ya ce ya amince kuma ya dauki alƙawarin in ya koma gida zai wannan aikin dokokin nan an yi su ne a Faransanci an rubuta mafi yawan mutanen na karkara ba su karanta ba su wannan na abin da shahi ba su shin faranshi ba su shin ingilishi ba su shin espanyol wanda ake wannan kace duka nauyi ya rata ga wayan kunyoyi na mu hudo wannan zancen a gaya shi cikin halshe namu na gida wanda mutane za su gane su fahimta matsalolin da ake na ana fuskanta kenan sai mun ci gaba da yin taro da yan jarida musamman waɗanda ke zance bisa ga halshe namu na gida saboda zance ne ya kamata a ce mutanen karkara sun san da shi in suka fahimta za a samu haɗin gwiwa na gari wanda zai ba da dama a tunkari wannan matsala
ba sauraro a nan za mu dace a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Diyori Ibrahim da kuma wakilin mu Ayamai Sulemu Muni Barma sai kuma Julie Letters Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro da kukan aiko mana ta hanyar sakon email
Wasiƙar mu ta farko ta fito ne daga Mahmud Gaura na Moda Zamfara, inda ya ce hakika rashin aiwatar da dokar shugaban ƙasa ta bai wa ɓangarorin shari'u da majalisun dokokin jihohi yancin gashin kansu ya nuna ƙarara yadda gwamnonin Najeriya ke zama tarnaƙi ga ci gaban ƙasarmu. Kasancewar rashin bai wa waɗannan ɓangarori yancin cin gashin kansu ba ƙaramin koma baya yake haifarwa ba ga ci gaban demokradiyyar Najeriya. Sai sakon Salamata Haruna Daba da anti matar Baffa Haruna Bajura suka ce ku gaya wa gwamnati cewa tura karnuka a makarantun jihar Katsina ba shine maslahar tsaro ba, illa dai a wadata jami'an tsaro da kayayyakin aiki na zamani. Sako na gaba kuma ya ce rijiya ta ba da ruwa guga ta hana. VOA na fara da hakan ne akan yadda gwamnatin jihar mu ta Bauchi ta ba da kayan abinci sakamakon azumi a rabawa jama'a, amma abin takaici a wasu wurare sai aka raba tsakanin yan uwa da abokai. Sako daga Bala Muhammad Dambam, jihar Bauchi. Muna fatar wannan ziyara da shugaban kasar Niger Bazoum ya kawo shugaba Buhari ya kwalliya ta biya kudin sabulu tsakanin kasashen biyu. Sako daga Ukasha Abdulsalam Koko, jihar Kebbi, Nigeria. Sai sakon mu na karshe daga Aliyu Muhammad Dan Fulani Zamfara da Ibrahim Musa wa Dabarikin Ladi suka ce hakika kame wani mutum mai yi wa mayakan Boko Haram leken asiri a jihar Borno da sojojin Najeriya suka yi, hakan yayi daidai. Da fatar Allah ya ci gaba da tona musu asiri. To da fatar za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku.
To gaida Hanifa Isa da wasiku ku masu sauraro. A daidai wannan bagiran kuma sai mu kawo muku nasiha albarkacin wannan watan mai albarka daga bakin malamai.
Sunana Dr. Muhammad Kabir, masallacin Juma'a na Abuja. Al-Qur'ani haka yake dauke da abu mamaki. Da yayin maganar azumi a gaban ayar sai yace wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Idan bayina suka tambaye ka ina nake tsakanin mu da su, kace musu fa inni qarib, ina kusa da su. Ujibu da'wata da'i idza da'an, ina amsa kiran mai amsa kira a lokacin da ya ambace ni ko ya nemi taimako. Tunda Allah ya ce yana amsa ibada yana kuma karban addu'a ta duk wanda ya roke shi musamman a cikin wannan wata, da haka ina kiran ƴan uwa musulmai na Najeriya baki daya da lalle lalle a wannan wata na Ramadana da Allah ya kawo mu su zage damtse wajen addu'o'i, saboda Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan damuwa da muke ciki. Addu'a ita ce magani na gama gari, wanda idan mutum ya rike to ya rike ko Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abubuwan da ya yi a rayuwarsa babu wanda bai yi shi ba game da addu'a. Komai da yayi yayi shi ne da addu'a, daga nan kuma ya samu yayi nasara har ya kai ga inda ya kai. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya kafa musulunci a garin Madina ba sai ta hanyar addu'o'i da yayi ta yi, kuma Allah madaukakin sarki ya karba. Lokacin da mutane na Makka suka yi masa taron dangi a Badar, addu'a yayi, ya rika daga hannu yana addu'a akan Allah madaukakin sarki ya tsare su daga sharrin masu sharri, daga makircin masu makirci. Har ma maluma suka ce saboda tsananin addu'a da yake yi a wannan guri na Badar har sai da mayafinsa ya fadi. To kaga kenan ashe in manzo sallallahu alaihi wasallama ya dage da addu'a don Allah ya tsare shi, ya tsare al'ummarsa, to mu ma da mu al'ummarsa ne sai mu dage mu ci gaba da addu'a, kuma cikin ikonsa da yaddarsa sai ga ya fudda mu daga ciki.
Da haka muka zo ga shirin mu na karshe, labaran duniya a takaice.
Mai magana da yawun rundunar sojin kasar Chad ya ce shugaban Chad Idris Deby ya mutu yan kwanaki kawai bayan sake zabansa dan wa'adi na 6. Mai magana da yawun rundunar sojin Chadin ya faɗi yau Talata cewa an kashe shugaban Chad ne yayin da yake rangadin sojojin da ke fagen daga wajen fafatawa da ƴan tawaye waɗanda jiya Litini aka ce suna makan dannawa zuwa Injamena babban birnin kasar. Nan take dai babu wani bayani daga ofishin shugaban kasar na Chadi mai tabbatar da wannan labarin. Deby, mai shekaru 68 a duniya, ya shugabanci Chadi tun bayan hawan sakaragar mulki biyo bayan juyin mulki a shekara ta 1990. Ya sake cin zaben shugaban kasa da kashi 79 cikin 100 na kur'un da aka kada bisa ga sakamakon da aka bayyana a hukumance.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan yammacin naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba, da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti, Juni Lazarus Gratium. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ki muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Da fatar masu azumi su sha ruwa lafiya. Peace, salam.